بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا إمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فالتقى في بنظرة تأتي لنا بظفر.
الخامس
نعم
إحسان فرجها وإيقافها ومعنى إحسان فرجها وإيقافها الإشباح الجنسي للزوجة حتى يعفها ويحفظها من الوقوع في اتباع الشهوات الجنسية التي تؤديها إلى الزنا ويملأها عن التقلب إلى غيره ليقبلها ودرها. وعلى الزوج الخاد الوسائل اللازمة لمثل هذا الأباب في أثر الذئاب التي تنتظر لتوقيع المؤمنات المسلمات في الخيئة حين سيطر الجنسي على العقول والقلوب. فحق على الزوج أن يكون ذا إلمام بجماع زوجته ويكون مستعدا للإشباع الجنسي لزوجته حتى يعفها ويحميها من الوقوع في الزنا أو التقلب إلى رجل آخر غيره. لذلك يجب عليه أن يجتهد ليقضي لها حاجتها حتى يشبعها. ولذلك قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسك أو ما معناه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بإشباع رغبة زوجته التي اشتكت لأبيه عمرو بن العاص من أنه يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب لها كنيفا. فاشتكى عمرو عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: لا تفعل، صم وافطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.
يوم عديد فسقوي saboda haka ƴan uwa maza ake nan namu sai an dage a tsaya sosai namiji ya zama namiji yadda Allah ya ce mana kawwamuna mu zama kawwamuna. Karaje Aisha ce yace an banza mara mana ka zama dan langako ka zo ka ba abin nan. To yau haƙin da magana karatun mu na yau yake magana shine haƙi na biyar daga cikin manyan haƙoƙi da suke kan mata na kan maza a wajen mata. Haƙoƙin da mata suke nema ma'ana haƙu zaujati ala zaujiha. To akwai na biyar shine ihsanu farjiha katangance farjinta wa ifafuha da kuma kame shi da kiyaye shi. Ya za a yi mutum ya kiyaye farjin matarsa? Kiyayewa ihsan. Sannan ya za a yi kuma ya kame farjin matarsa ya zamanto kamamme babu shakka babu tunanin zuwa wani waje? Wannan wajibi ne, haƙi ne namiji akan matarsa. Dan da yawa wasu mazajen suna da wannan matsalar. To ma'anar kamewa na farji na kiyaye farjin matarka shine gamsar da ita, gamsarwa ta jinsiya na jima'i na mace da namiji. Idan aka gamsar da farjin mace da jima'i ta gamsu buƙatar ta tabiya, kuma sai ya zama ya kame ta ya kiyaye ta daga afkawa cikin bin son zuciya ta jinsiya na jima'i. Idan baka gamsar da matarka ba ta san cewar lalle tana kwana da mazan daga, ya za a yi ta kame ta zamanto ba ta da buƙatar wani namiji, ba ta da wata sha'awa, kuma ka tabbatar farjin ta kamamme ne? Idan ba a biya wa mace buƙatar ta ba an gamsar da ita, za a cutar da ita domin za a tunkuɗa ta zuwa abinda Allah ya hana shine zina, ko a tura ta zuwa leke da kallon wasu mazajen ba kai ba ta dinga ganin wannan namiji ta ganshi tai sha'awar sa ya burge ta tana sha'awar wancan ya za a yi ta same shi tai magana da shi kai ina ma dai zan samu wancan ya biya min bukata ta duk wanda ya sake baya gamsar da matarsa inda ba ita ce take ki ba ita ko mai ki nashi za ai mun fado hukuncin ta jiya nan bawa ka fara hana ta abinci ba ita ba abincin an gama girki kowa an zuba masa banda ita tun daga ma'aiki da kansa ya ambace ta yar tawaye saboda haka yan uwa maza magana akan gamsar da mata masu sakaci akan wannan sai su gyara yau ga karatu ya zo gun mata kuma da kuke ta hakuri kuke ta surutu kuke ta fushi maza ba sa kulawa idan dai mace ta san tana da wannan matsala lalle ta tabbatar wannan karatun ta kiyaye shi idan miji yake biya mata bukata ta yi man magana ta tuna masa cewa fa gafa abin da karma wuya ce gafa karatun wannan karatun da aka yi na ranar 24 ga watan Ramadana shekara ta 1442 da shekara 14 ga wata azumi na 14 ga Ramadana a wannan hijira ta ma'aiki ki rike da kyau yau rana fasa gurjiya ce don wani aka yake wulakantar da matarsa ko shi mai gajiya ne ko shi mai wahala ne ko shi mara kuɗi ne duk da an san talauci da damuwa takan sa maza su yi wake amma kai dan wazifa alarama makarancin Qur'ani ba kai ba wake za mu ba da malakan kunan dan kan mutum ya jefa kansa inna ba nan ba saboda haka lallai ne a tsaya a kiyaye mutuncin muminai mata musulmai masu bin Allah wacce take da aure dan wacce ta yi aure ta katangantu ta rike ta tsaya a gidan miji mumina ce duk abinda zai fitar da ita daga muminancin ta miji ne zai tsaya ya kare ta to labudda ne duk haƙoƙin da aka yi kaga an zo nan duk wani abin da aka yi na kiyaye haƙƙin mace to a ƙoƙari a kiyaye haka ake yi mutanen Allah koda da wani abu tare da kai na damuwa da matar don watan tana wani iskancin tana wani abubuwa sai miji ya daina sha'awarta sai ka ga shi ne na ce ni damuwa ta mafi yawa to sai dai ga su malam Musa sun san nakan dan gano in ji sanyi halara ce kai ta magana karatun aji uku a aji daya mafi yawa kada yan fada ɗaiwa ne kuma karatun mafiya za ka ji na manya ne to saboda haka mace ana ƙoƙari a tsaya a tabbatar da wato biya mata bukata a gamsar da ita ta zama namiji sosai yadda ya kamata to saboda haka mutumin da yake son haka kuma sai ya tsaya ya kula da abubuwan da manyan mu suka kula da shi tsarin cin abinci da tsarin yanayin abubuwa da kuma yawaita zikiri da kuma yawaita karanta alkur'ani sannan kuma da kulawa da haƙƙin da kuma yin haƙuri ka dinga zama kanka zama mai fushi in kana da yawan fushi da fada a gida to ba za ka iya biya wa mace bukata ba a sai dai in ta yi maka komai kai ka danne ka haƙura ka jure ka danne kuma idan maza suka yi wasa ba mu gama karatun nan ba wannan ga maza a daina zalunci a dinga rike mata ta inna duk za su ji daɗi kuma za a mai da su ga Allah ta mu'amala ta zahiri to ga mu'amala ta baɗini ta so ashe mun rubuta ka tabbatar haka idan kuma muka ga mata sun yi ƙoƙari to akwai sirrin da za mu bayar ƙila ko ƙarshen karatun in ya so mu gaya wa mata su ji yadda za su dinga yi wa maza idan mutum ya tsaya ya kiyaye wannan to ya ba da haƙƙi to haƙƙi ne akan miji ya zama ma'abocin kulawa da jima'in matarsa ba yau kai ka fi kowa gajiya kaje ka dawo kai bacci kaje ka dawo ka zama kai kawai ga kanan ba ruwanka da matarka ko kai ka fi kowa wuridi kai ne kaza kai bacci wannan babu kyau kuma saboda haka kai kokari ka tabbatar ka gamsar da ita wata kuma tana da jin nauyi ko kuma ta tana da hakuri ka san mata akwai hakuri in ta fahimci baccin ka zaba sai ta kyale gobe ma bacci jibi ma bacci wani ma sai a ce rabansa wani mata sai rabanta da miji ya kusance ta an share kwanukan wata wani ma an ci watanni ma yan uwa a gafarce ne musamman yan boko wani za a ce kawai aiki ne ya dame shi ko kuma wani abu kansa ya abin nan ko kuma a ƙaryace ƙaryace a shirya wasu abubuwan da ba su da asali a addini ba mu gansu a hadisi ba wani can yana magana cewa wai mutum yana yawaita jima'i zai tsufa da wuri yana a'a ba mu ga wannan ba shi ne wanda zai je ya yawaita jima'in da zai lalace ya tsofe ai an san irin jima'in da ake yi a lalacen wanda ya tafi zina matar da ba tasa ba wani zai zo tasha ya je tasha wani zai shigo wata motar ta shigo wani ma ya shigo kai ma cewa za ka lalace ka tsufa ai ba sai ma an gaya ma wannan ba amma a sunna ta ma'aikin Allah matarka da take kadaitacciya da kai ga yawo kowa yawan jima'i da ita yana ƙara lafiya ta jiki babu abin da yake faruwa sai alkhairi saboda mai saboda rayu sunnar manzon Allah ne ke kuma kar wasu ƙawaye su gaya miki in Allah ya haɗa ki da gawurtaccen namiji mai himma wannan baya fashi ba daren banza wata ɗauki don tana jin haushin mijinta langaɓo ne ta zo ta fara ce miki ke wallahi hankali zai tsofar da ke ba tsofarwa a cikin sunnan annabi ibada ce in kullum in ayu za ku zama ke da mijinki ba za ku cutu ba sai dai ku samu lafiya sai dai jikinki ya daɗa samun alherin albarkacin sunnan manzon Allah an san ayu wani ƙwaro ne da ake shi jima'in da yake yi da matarsa shekara shekara ne yayin da ya shige ta ya haɗu da ita to sai shekara rana ita wannan ranar sana suke rabuwa saboda tsabar himma da tsabar kasancewa shi namiji ne kaji kawo munan to kuma idan ayu ya fito daga cikin jikin matarsa ya gama jima'in shekara ɗin idan suka rabu ta yi can ta kwanta ko ya yi can to idan suka samu mintuna har ya fice biyar ba su koma ba don tsananin buƙatuwar a koma ɗaya na iya mutuwa ko su mutu su duka shi sa daga za ka je mai tallan magani zai ce za a sai man ayu to kai ma kai ka zama ayu ɗin mana ka ƙyale wani man ayu himma ce saboda haka a tsaya tsayin daka a tabbatar ana ƙosar da mace da mu'amala ta jinsiya ta aurat har ta zama kamammiya tsararriya daga barin afkawa zina kuma ta zama kamammiya daga barin leƙawa da ganin wani namiji ya burge ta domin idan mutum ya yi ƙoƙari ya biya buƙatarta ya ƙosar da ita to shi ne kwanciyar hankalinsa shi ne kuma samun nutsuwarsa kuma wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi cewa ka san balaga muhammadiya sai ya ce wanda ya imani da Allah man kana yuminu billahi wal yawmil akhir an ga hadisin ko falyas'i zar'ahu wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira ya shayar ya dinga shayar da gonarsa ka dinga shayar da gona ba dakatawa to wani sai ya ce gona sai ya ɗauka ko gonar da kai shuka ta bayan gida a'a matarka ita ce gonarka Allah ma ya gaya mana ko harsun lakum gona ya banya kai ta shayar da ya banya saboda haka wanda ya sanya imani da Allah ya imani da ranar ƙarshe ya tsaya tsayin daka ya dinga kulawa da matarsa a bangaren abin da ya shafi harka ta jinsiya ta namiji da mace idan ko matarka ta zama sokuwa ce ba ta himma ba ta daɗa tasar da sha'awarka ba ta yi maka shocking to kai kokari ka samu wata kaura ka kara kuma kai in za ka yi karin aure kaga kai babba ne to karka je ka karo aure kai rufa rufa kaga yarinya kana so an sanar da iyaye kaje ka danta to ba zuwa za ka yi kairar yara ba ta banza ta rashin ma'ana to kewanci zan aure ki amma mu a tsarinmu na musulunci da tsarinmu na masu hankali duk abin da kaga mutum ya taso zai yi to akwai dalilin da ya sa shi ban ɗauro ki don ina ƙin matata ko don na raina matata ba don wasu matan ɗauka suke ka auro su sun fi matan gidan ya za su yi su ci mutuncinta su kore ta ba mai hankalin da zai yi aure don a ci mutuncin matarsa ko a raina ta in aka raina ta farko an raina ka kenan to ni ina so ki zo mai rayuwa ta nishaɗi ta farallar musulunci ta sunnan mun san Allah ki zama mai himma mai kazar-kazar mai rashin tuya mai yunkurawa da abubuwa maraya dare ka gaya mata ina son haka wata in ka gama da wata yar boko za ta yi to ta gidan in ci a ba ruwanki da ta gidan ba ruwanki da ta gidan wannan lamarin ta sai Allah mai wannan babban mutum ce kawai tana da daraja a gona nake so ke ma ki samu irin wannan daraja nan ko can wuya kake sha ta bebe ta nan garan an yi wannan bebe na taɓa faɗa ko bebe da ya aure aka bebe aka ba shi mata ba ta son sa ya za a ba ta da bakinta a ba ta bebe ba ta so kasan yan ba zan faɗi da yan babba sai ba haka sai bebe je aure aka kai masa shi bai san komai ba ita ko ba ta taɓa yadda da shi duk sannan ya zo kusa da ita sai dai ta sa ƙafa ta dake shi ta haure shi ta fasa min baki ta tunkuɗe shi haka zai fara bawan Allah ya tashi da asuba ya wawwanke ya je masallaci ya dawo yana jin kansa mai gida shi ya ɗauka ka auro mace ta make ka shi ne auren ya yi sunna kenan ya ci duka ta mara ta buga masa a ƙafa sai ya ɗauka ya yi sunna ana nan ka san haƙuri ba a taɓa cewa haƙurinka ya ƙare ko ƙaryar haƙurinka ba yana ta haƙuri sai wata yarinya nan ta kwana biyu ta daɗe ba ta samu miji ba sai aka yi shawara ya kamata bebe hawayen shekara uku hudu ba ko alamar ciki ko a ƙara masa wannan yarinya ya aure ta ne tunda beban nan ɗan dangi ne to shi ne aka yanke shawara aka gaya bebe aka ƙara masa aure ya auri wannan to shi kenan bebe ashe su dangi ba su san ba a yi shuka balle a yi girman shi bebe dokuwa yake to shi ne aka zo aka samu wannan yarinya aka haɗa aure da bebe da komai da ya zo ya tare ɗakinta sai ya zamanto ya ga saɓanin can nan ba duka sai lallaba sai soyayya sai abubuwa a'a kai bebe nan da nan sai wusuli bebe sai ya gane lamarin ai ya sha bamban da can to shi ne yake bebe yake girmama ta da iyayen irin an je an gaida su duk inda ya ga dangi sai da aka dai yi wa bebe magana duk ya ga dangin irin dangin waɗannan yarinya sai ya tafi da gudu ya sannunku irin kirki irin lali sannunku ajininku ba duka ba harbi to idan ma ke harba-harba take in ma me ina kiran miji ya rufa mata asiri kar ya gaya wa kowa dama ba kyau tona sirrin miji da mata ko bai za ta yi maka ka yi haƙuri maganar da ta shafi ɗaki da mu'amala ta jinsiya ka yi shiru ka ga kuwa kai da yi ƙoƙari ka ƙara taimakon sunnan annabi sai ka samu wata in aka samu aka dace shi kenan albarkacin wannan ma sai Allah ya gyara maka wancan ko wata lalura ce ko wani menene saboda haka kowa da kowa ya kiyaye wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu ci wato ainihin ga Abdullahi ɗan Amru ɗan Asi ya yi masa wasiya da ya dinga ƙosar da kwaɗayin matarsa don ta kai ƙara zuwa Amru bin al-Asi ta ce mijinta kunya take ji ba za ta iya tinkara wajen manzon Allah ba sai ta daya amurdan dan uwanta ne sai ta ce ita mijinta shi kullun yana tsayawa dare ya kwana yana sallah da rana kuma kullun azumi yake baya kusanto da koda da miskalin zarratun ko kaka baya kusanto ne shine ta kai kara izuwa amru shi kuma sai ya dauka maganar nan izuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abdullahi dan amru sai ce ka bashi labari ko wato ainihin shi ka kirawo shi aka kirawo shi ya zo ga manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wata magana sai ya kalle shi ya ce Abdullahi kana koyin azumi da rana kana tsayuwar dare anta annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layla ya Abdullah sai maza ya amsa sai ce bala ya rasulullah kaga ai magana dadi ce annabi ya ta kana yin ibada dama kullun cikin azumi yake kullun ce kana yin azumi kana ice ya rasulullah lalle ina yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yau la tafa'al kada kuma haka sun wafdur kaci yau gobe kai azumi yau gobe kaci ko kum wani kai tashi kai sallah ka dan kwanta kai bacci fa inna li jasadika baraka ji balaga baraka ji isar da sako na shugaban masu koyarwa sai ce inna li jasadika alayka haqqan jikinka ma akwai haƙi haƙiƙa jikinka yana da haƙi ka dinga ba jikinka haƙi man ka dan dinga hutawa azumin ka dan dinga wa inna li nika alayka haqqan ga idaniyarka ma akwai haƙi ka dan dinga dan bacci mana ka dan dinga dan kwanciya sai ya ce wa inna li zawjika alayka haqqan ka ja zogon an zo wajen ga matarka kuma akwai haƙi ba ka je kai ta ibada kai ta azumi ba tana da haƙi ka dan dinga ba ta haƙi wannan Buhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisin saboda haka ƴan uwa duba da haka in dai bautar Allah za ka yi in dai bautar Allah za ka yi to ba za ka iya ta sahabban manzon Allah ba in kuma fishi ne ba za ka iya na alarammomi ma akwai an yi wani alaramma shi kawai fishi matarsa ta ɓata man rai sai ya fishi ba magana sati ɗaya sati biyu in ya rungumi takara ya fito waje ya fara sai asuba in ya shigo ya ajiye ƙur'ani ya kintsa ya ɗan gyaggyara ya kuma rungumar takara ya yi masallacin unguwarsu sai dare tare sai yadda za ta shawo kansa ya yi fushi fushin namiji bai da kyau don Allah mata ku dinga ƙoƙari ku hana maza fushi sai ki dinga calikanci ki dinga yi masa abubuwa na nishadi wannan dole zai bar fushin amma in ya yi fushi ke ma kika yi fushi kika koma ɗakin kika zauna sai abin ya ɗule a fito ki ta calikanci ki ta bashi dariya kina ta addu'a kina ta istighasa kama kafa da annabi Allah ya sauko da shi har Allah ya sauko da shi to ita wannan mata alaramman da ta iyayen ta shi kawai sai tilawa yayi wajen sauka 80 bai saurare ta ba sai da yazo ya dauko qur'ani yayi wanka zai fita sai da ta ga zai dauko qur'anin yana can bayan gado sai ta kwanta a gadon ta tsarara ta bigidir ta bude farjinta mata a gafarce ni hikima nake ba ku fa sai ku alaran wannan ya dauko qur'anin yayi haka zai fita yayi haka zai fita yayi haka sai ya koma sai nuna farin ya ce rabbana ma halakta hada batila fage na azaba fushi to duk komai da sauki kanmu takurawa kanmu kanmu tsanantawa kanmu saboda haka yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shiryatar da wannan bawa wato shi ne in ibada ce ta kake da ita in tilawa ce baka kai su ba kai kokari ka sauke ya wajaba akan saboda haka muke ganin wajibi ne abinda yake wajaba akan miji shine yin kusanta ta matarsa ya kuma wato daya tsayin daka ya gaya biya mata bukatarta ta kasance cikin tsarki, cikin tsafta, cikin jin dadi. In yi haka to hakika yayi kokari kuma cikin ibada, har ma yana kaiwa wani matsayi na ibada da babu wani abin da yake kamo shi in ba wannan ba. In dai mutum ya samu tsayawa ya kashe wutar sha'awar matarsa, wuta ta sha'awa, to shi kenan. Dan a kashe wutar sha'awa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum yana tare da matarsa yana jima'i, ko da shi ya gama ya biya bukatarsa, kar ya sake ya tashi ya barta, ya tsaya ya tsaya ya daure ya tabbatar, sai ya tabbatar ta ta bukatar ta biya. Dan kar ka zo ka tashi ba tare da bukatar ta ta biya ba, kuma ka zo ka janyo mata wani damuwa da wani garari. Dan da namiji da namace duk wannan bukata ba ta biya ba, kuma sha'awa ta tashi bai fitar da abin da ya kamata ya fitar ba, ana iya samun ciwo da zai iya samuwa a ƙugu ko a mara, wani kuma da bakin ciki da damuwa sai a shiga wani gararin. Saboda haka duka mu kiyaye wannan, domin dai duk wani abin da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, komai babu abin da annabi alaihi salatu wassalamu ya rufe mana. Kuma mutum ya yi ƙoƙari ya yi haƙuri sosai ya daure da wauta ta matarsa, ya lallaba ya ciza, ya kadda kuma mace ta sake ta kallafa wa miji wani abin da zai zamanto sai ya yi mata, sannan za ta yadda da shi, sannan ta tsaya ya biya bukata. To wannan ma yana janyo miji a hankali zuciyarsa ta janyewa daga barin wato sha'awar matarsa, har kuma abin ya zama ya zama masa jiki baya iya kula ta, har ma ya zama mai rauni a wajenta, har ma in ya so, in har shakiyanci take ba wata lalura ne da ita ba, sai ta je ta fada garari na neman maza da kuma zina, wanda shi ne ba a so. Kuma gaskiyar magana mata maza wasu su akan samu na Allah, duk yadda zai yi ba zai iya haƙura ya ga ya ƙyale matarsa ba, don yana jin tsoron kar ya batta da wata sha'awa, duk yangar da za ta yi da jan ajin da za ta yi, za ka samu wani bawan Allah ya haƙura ya kadai yake lallaɓawa ya yi. To mata su yi ƙoƙari su kawar da irin wannan abun, ki fito fili, babu wani abun da mace za ta yi wa Allah na burgewa da samun kusanci da Allah ta samu kirguwa cikin muminan mata a wajen manzon Allah irin tsayawa ta ga ta yi hidimar miji ta musamman ɓangaren saduwar jinsiya na sunnan manzon Allah. Wani ma za a same shi ya yi rauni, ya gaji ba yadda zai, amma dan matan nan dai ta samu yardar Allah, za ka ga ta tsaya tsayin daka, ta hana idanta bacci, ta wattsake ƙoƙari take yi ta samu kusancin Allah, kuma ta sa mijinta ya zo wajenta, ta biya masa bukata, ya biya mata bukata, ya inganta wato manzo sallallahu alaihi wasallama. Zaka ga mata kala kala ne, zaka ga sai da Aisha ta samu shiga wajen mahaifi sosai, to ya inganta ita saboda kulawarta da murnarta da manzon Allah da shauƙinta, kullun tana like da manzon Allah duk ranar kwananta, to ba wasa. Iyakacin yadda duk za ta yi ta dadada wa ma'aiki, har ma tana zuwa wajen manzon Allah ta kwanta kusa da shi ko da tana haila, saboda ba za ta iya kyale shi ba, ta bar shi ba ta kwanta kusa da shi ba, saboda soyayya da ƙoƙarinta kyautata masa. Har manzo alaihi salatu wassalam yake cewa tashi ki je ki kulle gabanki shaddi izaraki, ko shi na hadisin muwatta, ta je ta kunzugu ta sa kunma ta daure, ta dawo manzo ya ce ta je ta saki gyarawa ta daure, sannan ta zo ta kwanta kusa da manzon Allah. To da wannan ne ta samu daukaka da girma a zuciyar ma'aiki, dan duk mijin da mata take da kulawa da shi, to tana samun wani girma daban, ko tana da wani laifi in dai ta gyara nan, ta gyara dare, to tana samun ɗaukaka, tana samun kulawa a zuciyarsa. Wannan haka Allah ya tsara. Kuma hadarin da mata za su iya fuskanta idan suna wasa da waɗannan lokuta da miji yake iya kusantar su ko su yi wulakanci ko ta watsar da miji ko ta kyale shi ko kuma ba ta buƙatar sa to wata rana tana nan tafi Allah sai ya rama masa duk macen da ta dauki jima'i ba komai ba ba ta damuwa dan tana ganin ita kadai ce ko tana ganin kawai ba ya zuwa ko ina inda mijin zai fita zinare ta wuri sabon gari ta tabbatar ta gane yana zuwa iskanci saboda rashin kulawar ta karshenta ta kokari ta gyara to ba ma san gyara ya zo ta nan amma abin da yake biyo wa mata baya an yi wa mace ba daya ba ba biyu ba ba goma ba wacce take wulakanta miji take kin sauraron sa sai ranar da Allah ya raba su ko ya sake ta ko kuma ranar da wannan bawan Allah ya mutu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ta da sha'awa da take wulakantar da lokacin da take da miji to sai Allah ya kawar da mijin wannan bala'in zai tasar mata ta zama tana laliban da wa za ta je ta yi koda saban Allah ne sai ta rasa wanda zai kusance ta amma mata ba sa kula da wannan to mu maza dan Allah mu kiyaye mu kula mu yi musu wa'azi mu yi musu gargadi duk matar da kace mata in dai ba ba ta da rago ba in dai ba Allah ya kaddara mata shan wuyan duniya da ta lahira ba wance ki daina wulakanta ni ki tsaya mu yi sunnar annabi ki daina ki in kin ki wata rana tana nan zaki nemi ma wanda zaki da shi ki rasa ai wannan magana ce don kulalliya in tana da hankali in kuma tana da rabo ta gyara kuma mata bai kamata su dinga mai da kansu kamar matan Yahudawa ba mace ta dauka tana haila ita da mijinta sai dai gaisuwa daga nesa ba kusantowa mulala ya gaya mana komai da komai ana iya yi da mace da jikinta ta yi da mijinta abinda kawai Allah bai izini ba bai yadda ba mutum ya yi dukulin matarsa tana cikin jini wannan kuma akwai matsala Allah ya hana amma baicin wannan Yahudawa ne in suna matan suna haila an magana ake daina yi da su ba a cin abinci da su sannan ba za ta matso kusa da miji ba inna namijin ma ya zauna ba za ta zuba wannan Yahudanci ne ke kuma kina haila shikenan jini take shikenan ta yanke da miji ba ruwanta da shi in dare yayi ba tana can gefe to wannan akwai matsala a gyara amma haka ake so ba Allah ka ba mu dace wannan haƙi na ƙarshen nan na biyar ɗin nan haƙi ne babba da za a tattauna shi har sai kowa ya gane Allah ya dafa mana Allah ya ƙara annabi daraja assalamu alaikum